daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Ninya a birnin Kwanni. Za kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio da ke Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan kodayaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 18 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Buhari Auna ce tare da Zahrawa Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa wasu da ba a san ko su waye ba sun kai hari kan wani dan jarida a jihar Bauchi yayin da yake gudanar da shirinsa a radio.
Ina kan presentation na tantar program din na girmi na ɗaya zan yi na biyu kenan. Kusan bayan magariba Allah yi magana da shi ga shi nan na gaya maka da waɗannan mutanen. Sai duka kawai na gaya maka in ban da an zo an kwace da girma.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a, layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafi da labaran wasanni daga Kamaru. Amma da farko, bari mu ji yadda duniyar ta yi.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi yau Juma'a ta soke shirinta na zuwa Afghanistan a jirgin kasuwa bayan da ofishinta ya ce shugaba Donald Trump ya fallasa jadawalin tafiyar ta din wanda ke cike da sarkakiya, wanda hakan ya ƙara tsananin barazana ga tsaro bisa ga hangagen ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Mai magana a madadin ofishin Pelosi ya fitar da wata sanarwa ne cewa gwamnatin ta kuma kwarmata tsarin tafiye-tafiyen da za a yi wa ma. Trump ya hana ma Pelosi da sauran 'yan majalisar wakilai amfani da jirgin sojojin ƙasar don ziyara zuwa ƙasashen Afghanistan da Brussels jiya Alhamis, wanda shi ne na baya-bayan nan cikin rigingimin siyasa da suka biyo bayan rufe ma'aikatan gwamnati mafi tsawo da ya faru a tarihin Amurka. Mai magana a madadin ofishin Pelosi ya ce wannan ziyarar da an yi ta da ta bayar da damar yin muhimman jawabai kan matsayin ƙasar game da batutuwa na tsaro da kuma zama wata dama ga Pelosi ta gode masojojin. Zauren ɗaukaka ƙara na kotun shari'ar manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC a taƙaice ya amince da buƙatar masu gabatar da ƙara ta cewa a ci gaba da tsare tsohon shugaban Ivory Coast Laurent Gbagbo har zuwa ranar zaman kotun ta biyu a watan Fabrairu. A cewar kotun a wani rubutaccen bayani a yau din nan Juma'a, a farkon wannan satin ne aka wanke Laurent Gbagbo da wani babban jami'in gwamnatinsa mai suna Charles Goldie daga laifin cin zarafin bil'adama da ke da nasaba da mummunan tashin hankalin da ya faru bayan zaben shekarar 2010. Ba tare da ɓata lokaci ba, masu gabatar da ƙara suka ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke ranar Talata, suka kuma ce mutanen biyu na iya ƙin dawowa kotun ne na Hague. Sun gurfana wajen shari'a muddin ba a soke wanke sun ɗin da aka yi ba. Tun da farko, kwamitin alƙalai uku da ya yanke hukuncin ya bayyana hujjojin da masu gabatar da ƙara suka gabatar da cewa suna da matuƙar rauni. An rawaito cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci tsohon lauyansa ya yi wa 'yan majalisa ƙarya a kan ƙoƙarinsa na son gina otel ɗin Trump Tower a birnin Moscow. Ranar Alhamis, wata kafar sadarwar intanet ta BuzzFeed News ta rawaito cewa rahoton ya fito daga wasu mutum biyu daga hukumar bincike ta FBI waɗanda ba a san ko su waye ba akan shugaban Amurka da tsohon lauyansa Michael Cohen. Majiyar ta ce Cohen ya faɗa wa masu bincike na musamman na Robert Mueller cewa shugaban ya faɗa masa yayi wa 'yan majalisa ƙarya akan mu'amalolinsa da ƙasar Rasha. Buzzfeed ta ce masu binciken waɗanda ba a san ko su waye ba su ma suna cikin waɗanda ake bincike. A cewar kafar yaɗa labarai ta Buzzfeed, shugaba Trump da 'ya'yansa biyu Ivanka da Donald ƙarami suna samun bayanai filla-filla akan ginin daga Cohen wanda suka saka mai kula da aikin.
Zahrawa Aminu Fage ce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya, wasu matasa da ba a san ko su waye ba sun kai hari kan wani ɗan jarida mai suna Ibrahim Bababa da ke aiki a gidan rediyon Albarka FM mai zaman kanta. Maharan sun afkawa ɗan jaridar ne a lokacin da yake gabatar da shirinsa. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani daga Bauchi.
Azantawa da ɗan jarida Malam Ibrahim Bababa ya shaida mini cewa a lokacin da yake gabatar da tumi na biyu na shirin siyasan da yake gabatarwa sai waɗannan mutane suka shigo ɗakin da ake gabatar da shirye-shirye suka hau shi da duka.
Political program ne da wai an taba sunan an kira sunansa wai an kirce sajin dinsa shi ne ba ga management da komai bai je kai kalamar ni da na gabatar da program ɗin kawai sai zo huta kuci a kaina.
Wato kawai nan suka shigo gidan rediyon ku kawai suka kawo maka hari.
Wala su uku ba na gama ina kan prevention na political program ɗin na yi girmi na ɗaya zan yi na biyu kenan. Kusan bayan magariba ana yin magariba sai ga shi nan na gaya maka da waɗannan mutanen sai duka kawai na gaya maka in ban da an zo an kwace da girma ban san me suke ne mun ba.
Sun lanta muku wasu kayayyakin aiki ne da ma kai kanka?
Laptop ɗina ne suka faffaza da suka man suka yaga min riga kata-kata.
To kamar a hukumance ku kuma hukumar gidan rediyon me ta ce?
Za ka ce din yana ma gaban hukuma ko su zamu je.
To ganin cewar yanzu hidima na siyasa da ake shiga, yaya kake ganin irin wannan yanayi zai jefa 'yan jarida da ma gidan jarida kenan?
Ito gaskiya idan ba dauki mataki ba wannan zai kattara tsarin aikin jarida ma don wani ba zai iya fitowa ya faɗa wa mutane hakikanin gaskiyar al'amari ba saboda
shugaban 'yan jarida na jihar Bauchi Malam Ibrahim Malam Goje ya ce kungiyar ta yi zaman gaggawa don nazarin yadda za a bi diddigin batun kuma ta yi Allah wadai da abin da ya faru.
Na farko dai kungiyar 'yan jarida ta jihar Bauchi ta yi Allah wadai da faruwar wannan al'amari. A kan haka ne cikin gaggawa muka kira wani taro na gaggawa na majalisar gaggawa ta jihar Bauchi na kungiyar 'yan jarida suna shirya rikicin jihar Bauchi. Na muka fito da sanarwa ma raba wa kafofin yaɗa labarai. Abinda wannan sanarwa ta kunsa mun yi Allah wadai da faruwar wannan al'amari.
Ita ma kungiyar jarida ta tarayya ta bakin mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa Malam Muktar Gidado ya ce za a bincika al'amarin domin su bayyana matsayin kungiyar dangane da wannan aika-aikar.
Da matsayinmu na uwar kungiya wanda kuma a kullum muna la'akari da dukkan yin wahalhalun da yan jarida suke sha, ta kungiyar yan jarida ta jihar Bauchi ta sanar da mu wannan al'amari da ya faru. Kuma matsayinmu na uwar kungiya mun yi Allah wadai da wannan al'amari da ya faru. Kuma mun sanar da ita kungiyar jarida ta jihar Bauchi kamar yadda ta rubuta ta sanar da mu cewa za ta rubuta a rubuce da nuna fatiranta akan wannan hari da aka yi wannan ɗan jarida namu. Kuma na tabbata ta yi haka ɗin. Na biyu kuma sun sanar da mu cewa suna zargin wata jam'iyya daga cikin jam'iyyun nan wanda shi wanda aka kai masa hari ɗin ya ga wannan mamba na wannan jam'iyya ɗin. A kullum kamar yadda muke faɗa wa jama'a cewa mu kungiyar 'yan jarida kungiya ne masu son zaman lafiya. Kuma idan aka samu mambanmu da wani aiki wanda ba na daidai ba, to ya kamata muna da matakai na ladabtar da mambobinmu.
Kana ganin wannan abu an yi ne da nufin ko a kawo sauyin gwiwa ma 'yan jarida dangane da ayyukansu?
To ba mu san dalilin da ya sa shi wannan yaje kai wannan harin ba amma to kuma dai menene ɗan jarida ba abokan tafiya ne idan ba ɗan jaridan nan za a bar ita al'umma a cikin duhu to kullum muna kira mambobin mu su aikin su bil haƙƙi da gaskiya
da zaka fassara yanayin da yake mutane za su yi gaban kansu kawai su fada gidan jarida su samu ma'aikaci wato ɗan jarida su kai masa hari
wannan gaskiya aikin ashe ne gaskiya ba mai tada shi ba kuma ba za mu amince da shi ba muna kira ga jami'an tsaro su tabbatar da cewa sun ba mu tsaro a dukkan inda muke ayyukanmu domin kuwa idan ba aikin jarida din kwalliya ba za ta biya kudin sabulu
Malam Muttar Gidado kenan dake bayani dangane da abin da ya faru da wani ɗan jarida a Bauchi Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
To a gaida Abdulwahab Muhammad To kuma an kaddamar da aikin alurar rigakafin cututtukan dabbobi sama da 500,000 a jihar Niger dake tarayyar Najeriya ga wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari da ƙarin bayani akan wannan batu
An kaddamar da aikin alurar rigakafin cututtukan dabbobi a jihar Niger dake arewacin Najeriya da yake kaddamar da alurar rigakafin a bakin madatsar ruwa na Tagwai dake arewa maso gabashin birnin Mina mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ya ce sama da dabbobi 500,000 ne za a yi ma alurar rigakafin da suka hada da shanu tumaki awaki karnuka aladu har ma da raƙuma kamar yadda yayi ƙarin bayani
da Alhaji Dr. Abubakar Sani Bello ya dauki wannan mataki ne tunda muka shigo wannan mulki cewa kowane shekara za a yi wannan rigakafi tabbatar da duk dabbobi na su makiyaye samu lafiya saboda masu ci masu samu lafiya
kyauta ne ko ko ana biya ne
a kyauta ne gwamnati yake dauki nauyi wannan rigakafi ba abinda kowa zai biya bane kuma an da masu makiyaya su yi kokari akwai centers wuraren da ya kamata za a yi wayanda ma sun suna da yawa za a bi su sannan a yi saboda dabbobi su samu lafiya
shugabannin makiyayan dai sun yaba da wannan mataki da suka ce wani bangare ne na bunƙasa rayuwarsu inji Alhaji Ismaila Rebe wanda ya wakilci shugaban kungiyar Miyatti Allah na Najeriya a wajen
a duk aka yi shugabanci aka ana tunawa da kiwo da noma babu abinda gwamnati yake muna ya fi cewa ya kula da mu sai ya kula da mu sai illa kula da abinda muke yi shi da dabbobinmu da lafiyarmu to ilko har mutum ya kula maka da dabbobinka dukkan mu ne gaba daya gona zai ba kuɗi a dai ya ba mu dukkan mu kuɗi mu ma da kanmu mun san abin ba zai muna kyau ba ya ba wasu ya kyautata mu wasu wa ina ne kyautata mu da dabbobinmu
daya daga cikin makiyayan dai Malam Kiri Baushi kamfanin bobi ya ce duk da yake dai an dan makara amma aikin rigakafin ya zo a kan kari
eh to ya zo a kan gaba tunda yanzu gwamnati ta taso amma mun so da ashe lokacin da dabbobi suka dawo mashekari ne amma ko yanzu ya zo a gaba
yanzu an ce wajen dabbobi 500,000 ne za a yi mawa a fadin jihar Niger kana ganin zai game duka dabbobin
nan ni dai bobi gireziri zan na sani ko nan inda dama na ne za a sami 700,000
na akwai bukata a tsara yawa
insha Allah akwai kuma muna da baki makwabta wanda suke tahowa daga yankin Kebbi Shinkarmami su ma kaga in suna na akai namu muna bukatan a yi masa don kada ciwon ya shahi namu
manyan cututtukan da suka fi adabar dabbobin dai sun hada da boro da kuma samore mai sanya shanu cin kasa idan yayi yawa sannan da cutar haukacewar karnuka Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustafa Nasiru Batsari To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Yeah, it is. sai mu bari duniya ta yi ka tabo ɗan jarida
ka fara yin shayarwa sai mai banza ya zama ɗan jarida
ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko kuma wada goda muna sani da tarihin kowa a je tanadi don jarida
ka fara yin shayarwa
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Sauraro kada ku sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito daga jihar Zamfara. Wa muke da shi daga Zamfara?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Ranke ne barkanmu da warhaka kuma barkanmu da wannan lokacin.
Barkanmu dai.
Har wa yau da sunana Nasiru Husaini Kurgui mai gwanjo bakin sauka sau ga sau a jihar Zamfara.
To sannu Malam Nasiru.
To ranke ne daga farko dai zan yi Allah wadai da abin da ya faru a jihar Bauchi akan abin nan kamar dan jarida. Gaskiya ba mu goyon bayan wannan. Ya kamata a ce jami'an tsaro gaskiya su tashi su kai manya-manya 'yan siyasa duk wanda ke da hannu da suke a cikin wani al'amari haka ko a kare ɗan jarida. Ɗan jarida yanzu haka inda ban ci amfanin ki babu wanda za a yi magana da ke yanzu haka na kina ku amfani ne ga kowa ba haka bane ba. Da farko na biyu kuma zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga al'umman duniya na san ita ke saurara ta yanzu haka na akan zaben da ke zuwa a Najeriya. Ya kamata a tashi kai ne addu'o'i alkunutu salatin manzon Allah da komai don a samu zaman lafiya a yi zaɓe lafiya kare lafiya. Da ƙarshe ina muku fatan alkai da duk wanda yake saurara ta ina gaira shi a cikin wannan lokacin daga Nasiru Husaini Kurgui mai gwanjo bakin sauka sau ga sau a jihar Zamfara.
To mun gode Malam Nasiru. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kaduna. Ba muke da shi daga Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Alaikum salam.
To alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To sannan Alhaji Musa.
To babu shakka gaskiya abin da ya faru ga ɗan jaridar nan na Bauchi gaskiya abin bai daɗi ba. Ko muna fatan Allah ya kiyaye kuma Allah kada ya ƙara kawo irin wannan lokaci da ake irin wannan na kafin ɗan jarida. Da biyu su kuma zan yi godiya ga mutanen jihar Kaduna da jirgin ta fatan alkhairi da suka nuna wa shugaban kasa Muhammadu Buhari a shigowar shi da jihar Kaduna. Gaskiya sai nuna cewa mutanen Kaduna suna tare da Muhammadu Buhari 100%. To da haka nake cewa da 'yan Kaduna walda ko muna fatan Allah ya sa shugaban kasa Muhammadu Buhari ko ba gida lafiya na ra'ayi kenan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na
gode. Mun gode kwarai da gaskiya Alhaji Musa. Yanzu kuma bari mu tafi jamhuriyar Niger. Wa muke da shi daga Niger?
Salamu alaikum.
Alaikum salam.
Salamu alaikum.
Alaikum salam. Sanya labe muna jin ka.
Allah alaiha da gudugun nuki a cikin horon Niger.
Muna sauraron ka.
To abin da har ra'ayi na ta ga wannan an takarar huyi tsakanin Buhari da Atiku. Ina Najeriya ku kai ku ta kawo tsohon kowa huta ayyan da ba huta ba. Kun san da lokacin da Buhari ya hau kasa da ta cikin matsala gwarai. Yanzu ko kun gani ƙasa ta koma daidai. Ina so ƴan Najeriya ku haɗe kanku wuri guda kar ku yarda a kai ku a zan da ba ku cikin inda ba ku ba ku ba halin ba. Na gode mu da Amerika inda amma ma za a yi da kuma shi a cikin yawon Niger.
To mun gode kwarai da gaske, baran kuma mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Ajiya barka da lasariya.
Barkan mu.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga Kaduna a Kaduna tare da Najeriya.
To sannu Malam Murtala.
To a Hajiya, ina da tambaya ne ga shi dan takara na jam'iyyar adawa babba da kuma su ƴan bashi na America kwanaki mun ta ji dai shi ma da bakin shi yana faɗa cewa ba bashi visa ba. To kuma yace sun bashi visa zai ji amma da muka ji ya fara cewa zai shefanar da kadarorin Najeriya sai muka ji su wai tan country din sun bashi visa ya shiga tun ya je tattauna maganar shefanar da Najeriya ne ko kuma menene ya je muna jira dai shi mana jarin dalilin da yasa aka bashi ya je ko dama dai ba maganan ba za su bashi ba ko dai shafi fadi ne na mutane a ƙara wayar mana da kai da fatan za ku tashi lafiya.
Mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma bari mu tafi kwanta gora a jihar Niger in Niger. Wa muke da shi daga Niger?
Umaru na Fati ne kwanta gora.
Sannu Malam Umaru.
An hun lafiya?
Lafiya alhamdulillah.
Da Allah riga ga mutunta yan jarida a Najeriya saboda su ne gwamnatin sun gare su muke jin wani abu shine shawara ne.
To mun gode sosai. Malam Umaru.
A gode. Yawa.
Kada ku manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari kuma mu ƙara komawa jihar Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Assalamu alaikum, kuna magana da Tahiru sakatare unguwar Katsinawa ko kuma ke da local government Kaduna Nigeria.
Alaikum assalam, sannu Malam Tahiru muna jin ka.
Alhamdulillah, ni zan yi magana ne akan taron da mai girma shugaban kasa ya yi a yau a nan Kaduna. Gaskiya tsakani da Allah alhamdulillah mun ga taro ya yi taro kuma an yi taro lafiya an tashi lafiya. Fatan da zan yi shine Allah ka kai mu lokacin zaɓe, Allah ka sa a yi zaɓe lafiya.
Amin. Mun gode Malam Ahiru daga Kaduna. Bari mu koma jihar Niger. Wa muke da shi daga Niger?
Ibrahim ne yake zuwa garin mai gode a kin ba amma a hadin yanzu ina nan gindin gwarigan tafi Katsina.
Oh to sannu Malam Ibrahim muna jin ka.
To ni ko kira a yau gaba da alhin bangaren Ainet ina so in sanar da Ainet sai dai nan yankin mai gode a rabin kuma mashegu yankin Zuguma abin da ya kama zuwa Ejija da Ja gaskiya bamu da kura saboda ba zo amuna rajista ba sai saboda haka muna so Allah sa wannan sakon ya kai ga kunnan Buhari bai da kura a bangaren mu ya sako na kenan.
To mun gode sosai Malam Ibrahim. Bari kuma mun sake komawa Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Kuna magana da Rabi Mota dan Tele ne shi daga Zaria City.
Sannu Malam Rabi.
Hello?
Muna tare da kai.
Yawa, ra'ayi na akan Atiku. Tafiyan da yi Allah ya dawo mana da shi lafiya.
To amin.
Tare.
Mun gode Malam Rabi'u.
Yawa.
Yanzu bari mu je jihar Nasarawa. Ba mun ke da shi daga Nasarawa?
Ni ne Abdullahi Haruna Aji daga jihar Nasarawa.
Sannu Malam Abdullahi muna jin ka.
Wallahi ina ma baba Buhari murna sai ina mishi farin ciki Allah ya Allah ya bashi sa'a.
To amin.
Ne sa kuma ya kada buban Atiku ne kai Allah ya kare shi.
To amin. Mun gode sosai Malam Abdullahi.
Ta gode. Dan jima.
Yanzu kuma bari mu je jihar Plateau. Wa muke da shi daga Plateau?
Ina magana da Jibril ne daga karamar hukuma a Plateau.
Sannu Malam Jibril. Muna jin ka.
To gaskiya na gode da samun ku a yau, sannan kuma ina gode wa dukkan jama'an Najeriya da suke ba ta goyon baya a zaben Buhari. An kuma ne muku godiya da dukkan wayar da mu da kuke yi a kan dukkan abin da ke tafiya a Najeriya da dukkan duniya baki daya.
To
na muku fatan alheri da kuma insha Allah zan riga neman ku muna faɗa ra'ayinmu kamar yadda kuke ba mu kuna wayar da mu kuma mun gode muku Allah ya tabbatar da alheri.
To mun gode. Bari mu ƙara koma Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Kuna magana Zaria Kaduna ta Tarayyar Najeriya.
To muna tare da kai, muna sauraron ka.
To alhamdulillahi ina kira da talakawa iri na ga wannan gab da zabe da muke cikin shi, akwai yan siyasa suka tana duk ki za su yi amfani da su. To ina ba ku shawara talakawa ko kari da hudun ku ci don kuma kun ci ku ga wanda kuke so, wanda ku tabbata shine na gari wanda zai mana aiki ba wai don kudin ba. Kar ka sai da yancin ka a kawai kawai, domin ka sai da yancin ka shine yancin ka, baka da ikon ka zai wanda zai maka aiki ba. Da wannan bukun ta kaita mu kari kudin mu ci, sannan kuma zai wanda muke so wanda shine zai mana aiki na gari gari. Assalamu alaikum. To man tani mu mere du tibi wanda do zariya.
To mun gode jama'a, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske, sai wani lokaci idan Allah ya kai mu. Masu sauraro, sai ku mana afuwa, yau babu labaran wasanni daga Kamaru. Amma dai za mu rika wallafa tambayoyinmu a shafukanmu na sada zumunta, inda za mu buƙaci ku garzaya, ku je ku kaɗa ƙuri'unku a shafukanmu, a shafinmu na voahausa.com da shafinmu na Facebook, a zaɓen jin ra'ayin jama'a da muka fara. Tambayarmu ta farko ita ce, shin ya kamata a ƙyale ƙungiyoyin addini su taka rawa a harkokin siyasa? Kada ku bari a barku a baya. Muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bayarwa. Yanzu sai labarai a takaice. Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ta yi watsi da kiran da ƙungiyar tarayya Afrika ta AU ta yi, cewa ta jinkirta bayanan sakamako na ƙarshe na zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan jiya. Tana mai jaddada 'yancin kotun kundin tsarin mulkin ƙasar, wadda tuni ma ta fara sauraron ƙarar da aka ɗaukaka kan sakamakon zaben. Ana kyautata zancewa da safiyar yau Juma'a, kotun ta kundin tsarin mulkin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo za ta yanke hukunci kan buƙatar da mutumin da ya zo na biyu, Martin Fayulu, ya gabatar ta a sake ƙidaya ƙuri'un saboda a cewarsa an tafka maguɗi. Ƙungiyar Tarayyar Afrika ta AU ta fitar da wata sanarwa jiya Alhamis, inda take kiran gwamnatin Congo da ta tsayar da sanar da sakamakon zaben, cewa tana zargin akwai babbar matsala a zaben. Ranar Lahadin da ta gabata aka sanar da sakamakon zaben cewa 'yan jam'iyyar adawa Felix Tshisekedi shi ya lashe zaben, amma Fayulu ya kai ƙara kotu. Thomas sauraro baki ɗaya, a nan ne za mu dasa aya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, da misali ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu Kelvin Fowler. Amina Buhari au nake cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a Washington DC.